Mais c'est une question.
Les gens attendent toujours. Les Congolais me dérangent toujours quand je parle.
This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. Bayan an sha labaran duniya za a saurari ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana mazauna Najeriya akan fatar da suke da shi akan zaben da za a gudanar a kasar gobe. Sai kuma shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina akan gabatar a duk ranar Juma'a. Kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kuma lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-0-0-0-980-6850. Amma yanzu Sarfilu zai fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk Yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da ɗan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya, wanda masu sirri suka ce an ƙara samun damar tsige Yoon saboda gazawar da yanayin ƙudin ayyana dokar ta ɓaci ta soji. A wani taron jam'iyyar a yau Juma'a, shugaban jam'iyyar PPP Han Dong-hoon ya yi kira da a gaggauta dakatar da ayyukan Yoon. Yana mai nuni da sabbin hujjojin da aka bayyana da ke nuna cewa Yoon ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leƙen asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki, yana mai zarginsu da kasancewa masu adawa da sojojin ƙasar. Shugaba Yoon bai amince da dokar ta ɓacin ba bisa ka'ida ba, kuma ba kuskure ba ce. Idan shugaba Yoon ya ci gaba da gudanar da ayyukansa, akwai gagarumin haɗarin sake aukuwar irin waɗannan munanan ayyuka, wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jam'iyyar Koriya da kuma jama'arta, in ji Han. Wasu jerin naurukan da aka samu a ƙwalwa da wasu munanan cututtukan da suka shafi ɗaruruwan jami'an diplomasiya da jami'an leƙen asirin Amurka kusan aikin wani abokan gaba ne na Amurka, a cewar wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin kasar suka fitar. Waɗanda suka zargi hukumomin leƙen asirin Amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya. Cututtukan waɗanda aka fi sani da Havana syndrome, amma waɗanda gwamnatin Amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya, an fara ba da rahoto a bainar jama'a tsakanin jami'an diplomasiya da sauran ma'aikata a ofishin jakarancin Amurka a birnin Havana na ƙasar Cuba a cikin shekarar 2016. Alamun sun haɗa tashin zuciya da amai da ciwon kai mai ratsa jiki da matsalolin ƙwaƙwalwa, inda aka samu rahotannin faruwar lamarin a Rasha da China da Poland da kuma Austria da kuma Amurka. A watan Maris na shekarar 2023, hukumomin leƙen asiri sun kammala cewa duk da wasu zato na farko, cututtukan da wuya wani maƙiyin Amurka ne ya haifar da su. Yau Juma'a, wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta TikTok a cikin 'yan watanni kaɗan, inda ta yi kakkausar suka ga shahararren dandalin sada zumunta a yayin da take fafutukar ganin ta ci gaba da wanzuwa a kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka. Kotun ɗaukaka ƙara ta gundumar Columbia ta yanke hukuncin cewa dokar, wacce ke buƙatar TikTok ta karya alaƙa da kamfanin iyayenta na ByteDance da China ko kuma ta dakatar da ita a tsakiyar watan Janairu, ta kasance cikin tsarin mulki, lamarin da ke kalubalanta ikirarin TikTok cewa dokar ta saba gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulki kuma ba ta bisa ka'ida. TikTok da ByteDance cikinsu ana sa ran za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun rikicin masarautar Kano na ci gaba da ɗaukar sabon salo, inda a yau Juma'a jami'an tsaro suka yi wa babban gidan sarkin Kano da ke cikin gari ƙawanya. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja dangane da takaddamar da ake tsakanin sarakunan Kano biyu da kuma gwamnatin jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwadi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Dimbin jami'an 'yan sanda da na farin kaya ne suka yi cincirindo a cikin gidan sarkin tare da yi masa ƙawanya, kuma suka katse dukkanin harkokin shige da ficen jama'a a fadar ta Kano. Rahotanni sun ce hatta shi kansa Sarki Sanusi sun hana shi fitowa ko da fada ne. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, jami'an tsaron ba su fitar da sanarwa kan dalilan ɗaukar wannan mataki ba. Sai dai al'amarin ya zo ne a daidai ranar da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu zai jagoranci taron bikin bada sandar kama aiki ga Alhaji Munir Sanusi, sabon hakimin da sarkin ya nada a gundumar Bici wacce ke cikin jerin masarautu biyar da gwamnatin jihar Kano ta ce ta rusa a farkon wannan shekara ta 2024. Sai dai sakataren gwamnatin jihar ta Kano Dr. Abdullahi Baffa Bici na cewa
wasu tsirarin mutane ne da suke da Abuja take kokarin ta daure musu gindi suke so dole sai sun tada zaune tsaye a jihar Kano. Mai martaba sarki ya zai raka hakiminsa kasarsa Wamban Kano, hakimin Bici zai raka shi kasarsa, kuma zai salla Juma'a a garin Bici a masallacin Juma'a na Bici, kuma zai yi zikirin Juma'a ma a masallacin Juma'a na Bici. Yau da safinin dai ya gayyace mu je mu raka shi zai kai hakiminsa kasarsa da wannan abun ban mamaki na 'yan sanda sun zo sun ce ba za a je ba. To mun tambaya saboda me ba za a je ba, suka ce suma umarni aka ba su daga sama. So idan sun ce umarni aka ba su daga sama, babu wata sama da za ta ba wa 'yan sanda umarni in ba gwamnatin tarayya ba.
Rahotanni na nuni da cewa nan da kimanin makonni biyu masu zuwa ne ake sa ran kotun ɗaukaka ƙarar ta Abuja za ta yanke hukunci a kan wannan dambarwa ta gidan sarautar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Sir Filu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ga rahotonmu. Yayin da ake shirin fitarin rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Ghana gobe 7 ga watan Disamba, wasu 'yan ƙasar Ghana mazauna Najeriya na ci gaba da bayyana fatarsu. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A yayin da zaɓen shugaban ƙasar Ghana yake kusantowa, 'yan ƙasar Ghana mazauna Najeriya suna ci gaba da bayyana fatansu.
Sunana Musa Kallam, sarkin 'yan Ghana a Oyo State, Ibadan. To alhamdulillahi, fatanmu lafiya, Allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya. Abinda muke fata kenan, da mu Ghana abinda muke roko Ghana, Allah kawo mana zaman lafiya, kar Allah sa mu samu masifa, fitintunu Allah kiyaye, duk kuma duniya duk inda akwai fitina Allah ka yayi, Allah ka sa a zauna lafiya.
To duk wanda ya ci shugaban ƙasa a Ghana a cikin 'yan takar karun Ghana duka, me kuke son ku gani?
Wallahi alhamdulillahi, muna son alheri, duk wanda ya ci Allah ya bashi muna maraba da son shi. Allah ya sa ya taimake mu, ya mana abu mai kyau.
A Ghana idan aka yi magana siyasa tsakanin Kirista da Musulmi akwai bambanci?
Wallahi ba mu da bambanci, kowa addinin sa yake yi, mu ba mu zauna muna bambanci tsakanin Kristan da Musulmi ba. A'a, mu Ghana ba mu da wannan, mu tana tafiya ne da uwa ka da uwa da uba da kowa dai mai addini, kowa je addini.
Sunana Abdul Wahab Bala, dan Ghana ne mazauna Ibadan. Zaben da za a yi kasan Ghana ne, muna fata musu ayi zaɓen lafiya, babu tashin hankali, babu wani abin ga duk wanda ya ruki duka muna bayan shi. Za mu yi amsaya duk abin da muke nema gana duka, mu samu kowa ya samu iyakacin gudugudu nashi.
Duk wanda ya ci zaɓe ka yarda?
A duk wanda ya ci zaɓe za mu yarda.
To da mina mai hake son wanda ya ci zaɓe ya yi ma a matsayinka na ɗan Ghana mai zama a Najeriya?
Abubuwan nan da muke nema a yi muna, ina da yawa ma, mun da muke zama nan gaggashi nan, yanzu muna zama ne ba a ci, mu duka kowa na fama yanda yake abin ga. Ni dan bako ne, yanzu haka ga abu ko yanzu haka na wuta, ina ciki ma da zaɓen da muke fata duk inda za a yi zo wanda zai kwantar da mahan hankali a can bukun nan, don buganin buga kannan ba zai kare heri ba, kuma bai kawo ci gaba.
To dawa ne ake wannan buga wutar?
Maganar sarara wata ne shi ya kawo wanga wahala, muna faman duk wani shugaban kasan da zai zo ya saya ya kashe wanga wutar nan.
Sunana Ahmadu Isa ne, dan Ghana ne. Insha Allah fata na ne zaben da za a yi Ghana ubangijin Allah ya zaba mana mafi alheri, wanda zai zo ya zauna kasan nan mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ba mai shi kowani irin kabila ne, kowani addini ne, wanda zai zo ya ji tausayin mutane da talakawa kasan nan, shi muke mafata Allah ya bashi nasara. Mu talakawan kasan Ghana, aiki ya shigo a Ghana, mu mazaunin Najeriya mu tattara mu koma Ghana mu je mu kama harkokin mu.
Sunana Al-Hassan Nuriya, ni yar Ghana ce amma ina zama nan Najeriya. Fata na shine ina son kowa a Ghana a gyara mana gari, a neman mu mata al'umma Ghana, a neman musu aiki na gari, yara su samu makarantan zuwa, kowa ya samu saukin rayuwa.
Sunana Jara Musa Zakari, muna dan dai fatan alheri dai, kowa na neman zaman lafiya daga kasa. kesa duk wanda Allah ya sa ya hau Allah ya tabbatar mai da alheri kuma yaran makaranta school fees suna da yawa a rage musu hanyoyin wurin a gyara kaya kuma da ya sata kuma ai kokari dai a rage kudin kayan ma
idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa ne za a yi zaben shugaban kasar Ghana inda jam'iyyu sama da 10 ke fafatawa ciki har da mataimakin shugaban kasar Ghana wanda kuma musulmi ne Hassan Umar Tambuwal murera Amurka daga Ibadan a Nigeria
to a gaida na Tambuwal kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga shirin mu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a shirin na wannan mako zamu nazari ne akan rundunar sojojin saman Najeriya wacce a wannan mako ta gudanar da wani babban taro a karo na farko a birnin Abuja da aka cimma wasu ƙarin matakai na ƙarfafa tare da inganta rundunar don ci gaba da samar da tsaro a cikin ƙasa madalla da yake gabatar da jawabi babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya yi ƙarin haske akan yadda suke ci gaba da samun sabbin jiragen yaki don ƙara ƙarfafa tsaro a cikin ƙasar sannan ana
Nigerian Air Force has witnessed a remarkable renaissance evident in the renewal of our aircraft fleet and enhanced operational readiness
yace rundunar sojojin saman Najeriya na samun gaggarman ci gaba na samun ƙarin jirage don ƙara fuskantar ƙalubalen tsaro a cikin shekara ɗaya kacal mun samu manyan jirage guda 12 da suka haɗar da samfarin King Air guda 2 Diamond 52 guda 4 312 attack helicopter guda 4 Augusta 109 tracker helicopter guda 2 sannan kafin karshen wannan shekara kuma rundunar sojojin saman har yanzu tana saran karbar wasu jirage guda 2 masu saukar ungulu samfarin 2T13 da kuma kalin wani samfarin 360 sannan badi idan Allah ya kai mu ana sake saran samun wasu samfarin da hakan ke nufin cewar a cikin shekaru uku kacal sojojin saman Najeriya sun samu jirage 64
this makes a total of 64 brand new aircraft in about 3 years
da yake a baya an sha samun yanayin da hararen jiragen yaki ke rutsawa da fararen hula babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya ce suna daukar kwararren matakai to ko waɗannan matakai ne waɗannan
some of these protective measures include the strict adherence to targeting cycle and use of precision guided munitions
yace wasu daga cikin matakan nan sun haɗar da bin ka'idoji sau da kafa na haddade inda za a ke kai harhare ta sama da kuma yin amfani da makaman da ke dira akan ainihin inda aka harba su sannan ana ci gaba da aiki da sauran abokan aiki a mataki irin na ƙasa da ƙasa kamar rundunonin sojin sama na Amurka da Burtaniya wurin fahimtar sabbin ka'idoji da salon aiki na zamani sannan ana kokarin tsara yadda za ke kaucewa rutsawa da fararen hula yayin da ake kai farmaki ta sama kuma a baki ɗayan wannan shekara ba samu hatsarin jirgi ko gura ɗaya ba wanda kan ke nuna irin nasarar da ake samu kenan
to manage and mitigate civilian harm resulting from air operations
akan ƙarin jirage da wannan rundunar ta sojin saman Najeriya ta yi masanin tsaro Air Commodore Babagama mai ritaya ya ce wannan ba ko shakka zai taimaka gaya
abu ne mai kyau abin murna ne wanda yau rundunar sojojin sama sun samu jirage na yaki cikin shekara uku guda 64 kamar yadda shi shugaban rundunar sojojin sama na Najeriya ya yi bayani Air Marshal Hassan Bala Abubakar kwarai da gaske wannan ya nuna maka cewa rundunar sojojin sama a shirye take ta yi yaƙi da 'yan ta'adda dalili kuwa shine a yau idan ka duba duk duniya abinda ake amfani da shi yanzu a sha'anin yaƙi da kaɓar da 'yan ta'adda da sauran abubuwa na rashin tsaro a ƙasashe a duniya shine ana amfani da air power, wato ƙarfi na sojojin sama domin aiki da jirage masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. Wannan abin murna ne, abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, kuma ya nuna maka cewa a shirye muke tsab a kan cewa rundunar sojojin sama tana nan, tana ƙoƙari, tana ba da gudumawa domin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. A yau ba za ka taɓa yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda ba, matuƙar ba ka da waɗannan jiragen yaƙi. Kuma abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, kuma abin ai murna ne, kuma muna musu fatan alheri, muna musu lali.
Akan kuma alaƙar aiki da rundunar sojojin saman Najeriya ke kullawa da manyan ƙasashe irin su Amurka da Burtaniya, Eya Komodo Babagamawa na mai cewa.
Na biyu, rundunar sojojin sama tana collaboration, wato haɗa kai da rundunoni na Amerika, Burtaniya da sauran ƙasashe. Wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, musamman ƙasashen da suka ci gaba, irin su Amerika, irin su Burtaniya, game da abubuwa na tsaro, abubuwa na training, abubuwa na samar da waɗannan jirage a samfari na yaƙi wadda su ake amfani da su a duniya a yanzu. Wannan abu yana da amfani ƙwarai da gaske, saboda a hakan za a samu ci gaba, za a samu fahimtar juna, za a samu sanin makaman aiki. Saboda haka wannan abin aiwa murna ne a rundunar sojojin sama ta Najeriya, kuma wannan abu yana da kyau ƙwarai da gaske, kuma muna musu fatan alheri. Kuma a yanzu inda muke ga abubuwa ke tafiya da nasarori da suke samu da kakkaɓo waɗannan 'yan ta'adda, wannan ya nuna maka cewa insha Allahu cikin lokaci kaɗan waɗannan masifu da bala'i da suke tabbace mu a ƙasashenmu da kuma ƙasashen da suke kwafta da mu, insha Allahu abubuwa za su zo ƙarshe. Allah, mu dai abin da muke faɗi a nan shi ne Allah ya taimake su, Allah ya ba su sa'a, kuma muna musu fatan alheri domin irin waɗannan ayyuka suna buƙatan addu'a, suna buƙatan a ƙara musu ƙarfin gwiwa, suna buƙatan a ba su shawarwari. Kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya, kuma insha Allahu za a samu nasara.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma lokaci yayi da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan dukkan maudu'in da mai kira ya zaba. To, da alamu mun samu kira mu na farko daga Katsina. Wake kan layi daga Katsina.
Yawwa, an da Aisha, barka da aiki.
Barkan mu dai.
Sunana Al'amin Kabir, bayan dai a wata matasa ɗan ƙungiyar muryar matasan Afirka.
To, me ke tafai da kai Al'amin?
Yawwa, to ni zan yi bayani ne dangane da irin rashin aikin yi da yamma mai yawa a jihar Katsina.
Haka.
Musamman mu matasa. Muna kira ga gwamnan jihar Katsina Malam Dukwaraɗa da ya taimaka ya gaggauta ya samar mana aiki da sana'a sosai, yanzu irin ya tsara sosai. Kuma gwamnatin tarayya ita ma ta haddo da tsarin ba da bashi, amma 'yan talakawa ba mu amfana da irin wannan sosai. Kuma wurin zaɓe mun ba Malam Dukwaraɗa ƙuri'unmu sosai, amma har yanzu shiru muke bi. Na gode Aunty Aisha, Allah ma ya
to. Muna fata wannan kira taka ta isa inda ya kamata. Yanzu kuma sai jihar Adamawa. Wa muka samu daga Adamawa?
Na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me ke tafe da kai a yau?
Kuna na ce ya buru ilu da ke karamar kuma mara zuwa jihar Adamawa.
To, yau ra'ayinka ne na kanka, me ke tafe da kai?
Ra'ayina dai ga Allah, muna roƙon mai girma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Ahmadu Umar Shintiri.
Eh.
Don Allah shi kokari ya kuma magana da jami'an sojojin da suke a kamar kumar mai ba
a
suna cin zarafi ne mutane kawai su tare su kuma su kula da hannayen mu. Gaskiya muna cin wahala ba karam ba hannayen.
To muna fata wanda aka yi kiran domin shi ya ji. Yanzu kuma za mu koma jihar Katsina. Wa muka ke kan layi daga Katsina?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kuna magana da shugaba Iliya ne kanti da shayi ga kin daura jihar Katsina.
To muna gaisuwa malam shugaba, me ke tafa da kai?
Hakika mun kiran da muke da wuce na lokacin sanyi ne yanzu.
Haka.
To masu ajiye ciyawa kan gida ko kuma cikin gida ko kuma a ajiye wasu itatuwa haka ana jin wuta, a bar su wuta tana ci a kan titi ko kuma a cikin ɗaki.
Na'am.
To irin wannan ne muke kira dai ga mijinta ta raka kaba kaba da wuta dai lokacin sanyi ne yanzu.
Na'am, na'am. To mun gode.
Muna yaba muku da aikin da wannan, muna godiya Allah ya saka garke.
Mun gode sosai. Yanzu daga jihar Katsina za mu koma jihar Sokoto. Wake kan layi daga Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Sina na Abdulrashid Jola Musa Barba.
To malam Abdulrashid, me ke tafe da kai a yau?
Abin da ke tafe ne abu biyu. Na ɗaya, ina yawa al'umma Ghana fatan alheri, Allah ya ba su shugaba na gari.
Amin.
Na biyu, ina kira ga muna ba da fidiyar ɗan kwangila da ke aikin NEPA, wutan NEPA ta Gwarba wadda mun samu sama ga shekara. ya soma aiki a Gwarbawa, yanzu ya gudu ba mu ganin shi.
Amma kana da tabbaci guduwaye?
Eh, to guduwaye masu yin an samu sama ga wata daya da gina NEPA a Gwarbawa a kashi daya bisa hudu ko in ce kashi daya bisa uku a na gwarba daya akwai wuta. Gaba daya mai yin Gwarbawa ba wuta, kuma an ga nema yi ba mu gan shi. Muna kira da inda yake, muna kira da dawo isan muna aikin da aka sashi da aikin al'umma ne.
Kuma na Rashid, muna fata wanda kai kiran domin shi ya ji. Kuma yanzu daga jihar Sokoto za mu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wa muka samu akan layi?
Assalamu alaikum, ina barkan ki da wuni.
Barkan mu dai, wa ke kan layi?
To masha Allah, kai tsaye kina tare da mai sauraron ku a yau da kullum, Usman Dan Fulani anguwar Rana da ke nan babban birnin tarayya Abuja.
To malam Usman, me ke tafe da kai a yau? Yau ra'ayi ne na kanka.
To alhamdulillah, da farko dai ina miƙa godiya ga shugaban wannan gidan rediyo. Gaskiya to ina miƙa kokon bara ga shugaban ƙasarmu na Najeriya. Wato Bola Ahmad Tinubu, to Allah anguwar Rana, muna buƙatar makaranta da ruwan sha. Gabaki ɗaya Allah Ubangiji ya sa kokarna ya kai inda.
San ba ku da makaranta kenan, ba a taɓa yin makaranta a wurin ba?
Na'am.
Ba a taɓa, ba ku da makaranta a nan sam?
Wallahi ba mu da makaranta, wallahi.
To muna fata wannan kira ta kai ga kunnuwan waɗanda suka dace su ji. Daga birnin tarayya Abuja kuma za mu koma jihar Kebbi. Wa ke kan layi daga Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna injiniya Usman Bubute, ina kira daga Argungu jihar Kebbi, Najeriya.
To injiniya Usman, me ke tafe da kai a yau?
Abin da ke tare da ni, ina son in ja kunne da kuma ba da shawara ga ainihin shugabanninmu ‘yan siyasa da kuma shugabannin tsaro na Najeriya gaba ɗaya.
Na'am.
Na cewa ainihin yanayin tsaron da ainihin yake yi wa Najeriya. Su ainihin akwai waɗanda ya zama da suke nuna cewa akwai waɗansu jami'an tsaro waɗanda ke da ra'ayi ga waɗannan irin abubuwa, kamar suna ribanta waɗannan abubuwan. To ina yi musu kira.
Wannan zargi kake yi ko kuma kana da hujja?
Gari da suke haɗi, gari da suke haɗi, ai ba ni ne ta haɗi ba, gari da muka ji suna haɗi ko ga media suke haɗi. Na cewa ainihin akwai waɗanda ke ribanta ainihin a so a ba da kuɗi a so makamai.
Menene kirata ka a taƙaice?
Abin da ake kira na gare su, wanda su fa in yanzu suna ganin da ciyawa suna da wajaman tsaron da a tare da su, waɗannan rashin tsaron bai shafa su. Can zuwa gaba aji mulki na zasu yi su koma ƙauyukansu su zamna. To a kare ta kuma abin nan da sun kace gyarawa ta ne dole ci su da iyalinsu.
To muna fata waɗanda kai kiran domin su sun saƙon ya kai gare su. Daga jihar Kebbi kuma za mu koma Kwantagora. Wake kan layi daga Kwantagora?
Aja Aisha, kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya mai gero, barka da wannan, ke tafa da kai?
Waton Haji Aisha, waton ina kira ga ƴan majalisar tarayya, wallahi su ji ka taitayen su, kada wanda ya saba dokan nan ta haraji hannu, ko mutum ya saba dokan nan ta haraji hannu, za mu yi mai ruwan duwatsu.
Na'am.
Don haka
amma injiniya ruwan duwatsu ba kamar yanzu an ɗauki hukunci a hannu ba kenan.
A to Haji Aisha ai in sun ka samu dokan nan hannu to akwai matsala saboda duk akan talaka ta rika karewa. Sannan kuma ina kira da gwamnonin Najeriya su ji tsoron Allah. To tausaya ma talaka ba gwamna ya kama jerin gwaro da mota sama da 40 waɗanda kowace mota ta kai miliyan 80 ga talakawa cikin wahala ba tsaro ga yunwa ga talauci.
To muna
gwamnonin Najeriya su ji tsoron Allah.
Muna godiya
da ƴan majalisa kasa kokarin sa ba.
To muna fata waɗanda kai kiran nan domin su sun ji kuma muna godiya da gudunmawan da ka bayar daga Kwantagora kuma za mu koma jihar Kebbi. Wake kan layi.
Assalamu alaikum Hajiya, kina tare da ɗan Asabe mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallam ɗan Asabe mai kitse da kai.
Ina so in maka sako na zuwa ga hadiman shugaban ƙasa.
Haka.
Gaskiya don Allah don Annabi a yi da wannan sako na zuwa gare su. Tallafin man fetur ɗinnan da Tinubu ya janye don Allah ya maida shi, saboda wallahi tallahi tallafin man nan ya shafi rayuwar duka ɗan Najeriya. Akwai tsadan ya haifar da tsadan rayuwa, ya haifar da talauci da rashin aikin yi da yunwa. Ana kwama a yini da yunwa, a kwana da yunwa, ana cin abinci sau uku a gida can kamin ya zama shugaban ƙasa. Yanzu an ci sau guda ma'ayin arziki, wallahi wahala ta yi yawa. Don Allah don Annabi a taimaka a yi da sakon ganawa zuwa ga
shugaban Tinubu. Wani irin tallafi kake so a ce?
Tallafi na man fetur da aka cire.
Eh, me kake so?
Ina kamin Tinubu ya cire tallafin nan daga Yauri zuwa Sokoto ana ɗauka mota 2,500 yanzu 10,000 ne.
To da alamu mun rasa wannan layi, muna matukar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira da waɗanda suka yi niyya amma ba su samu dama ba. Za mu sake ba ku dama idan Allah ya kai mu gobe.
In Allah ya yarda, ranar Asabar dinnan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashin Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla, kafin mu sallama da ku gasar filu ya dawo da labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, shugaban jam'iyyar People Power Party PPP mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon baya da dakatar da ayyukan shugaba Yoon Suk-yeol, wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da ɗan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya, wanda masu sharhi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi saboda gazawar da ya yi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji. Wasu jerin raunuka da aka samu a kwakwalwa da wasu munanan cututtuka da suka shafi ɗaruruwan jami'an diplomasiyya da jami'an leƙen asirin Amurka kusan aikin wani sabon abokin gaban Amurka ne, a cewa wani sabon rahoto da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fitar. Waɗanda suka zargi hukumomin leƙen asirin Amurka da ƙoƙarin ɓoye gaskiya. Cututtukan waɗanda aka fi sani da Havana syndrome, amma waɗanda gwamnatin Amurka ta kira abubuwan da suka faru na rashin lafiya, an fara ba da rahoto a bayyana jama'a tsakanin jami'an diplomasiyya da sauran ma'aikata a ofishin jakadancin Amurka a birnin Havana na ƙasar Cuba a cikin shekarar 2016. Yau Juma'a, wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta amince da wata doka da za ta iya kaiwa ga haramta TikTok a cikin 'yan watanni kaɗan a Amurka, inda ta yi kakausar suka ga shahararren dandalin sada zumuntan, yayin da take fafutukar ganin an caci gaba da wanzuwa a kotun ɗaukar ƙara ta Amurka.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau Juma'a. sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lattice Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Cedric Franklin. Daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.